Manunia. Sau ikadan da sanar da samun nasarar shugaba Trump a matsayin sabon shugaban Amurka, wasu masana da mafasabi a Afirka sun fara tilawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben makansu abin da ya dace wa da su.
Kun ga zabi gaskiya ni bai bani mamaki ba, amma ko ya kira ba shine na so a zaba ba.
Shekara hudu kaman walƙiya ne, Kamala za ta sake dawowa, ba ta sake yin takara.
To kome malaman tarihin siyasar duniya irin su Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu ke gani game da zuwan Trump karo na biyu bayan ya ci adawa.
Trump a matsayin shugaban ƙasar Amurka na 47 zai buɗe sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na ƙasar Amurka.
Game da tsarin tsatsame tsamin tsaron tsare hanyoyi a yankin Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ne yake cewa
saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya sukan boye kawai su fito su fara harbe-harbe, amma kuma mun tashi haikan don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala.
Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin shirin na Manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da ke son ganin an tausasawa talakawa. Shiri na 194 cikin jerin shirin Manuniyan da ke ci gaba da samun masoya da yawa. Me yiwa kuma yawan masoyan yasa shugaba Donald Trump ya sake lashe zaben shugaban kasar Amurka da suke ganin akwai wasu abubuwan dubawa. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Malam Abdulrahman Al-Qasim na Jamhuriyar Niger na ganin sakamakon zaben Amurka ya bayyana tsantsar zabi ne kawai na Amurkawa.
To ina ga nasara dai ce ta al'umma Amurka, su suka san inda kansu ke ciwo kuma su suka zaben makansu abin da ya dace wa da su, kuma wannan shine ake son ya kasance. Al'ummomi suna ya zaben makansu tsarin da suka gani ko mutanen da suke ganin shi daidai da take su.
A waɗanne ayyuka ne kake ganin ya kamata a ce a yau Trump ya fi mai da hankali a kansu fiye da saura?
Ganin abin da ya can baya bisa magana samo da ayyukan yi da tattalin arziki da wasu abubuwa, shi yasa kin yanzu kuma suka ƙara ba shi yarda. Idan ma ana iya cewa kawai dora ne zai daga inda ya tsaya ko daga abin da ya iya.
Akwai wani abin da kake ganin ya kamata nahiyar Afirka ta jira daga shugaba Trump?
To ai ba shugaba bane na Afirka, shugaba ne na Amurka. Amurka suka zabi shugabanci ya jagorance su, kuma kowace ƙasa in ta zabi shugabanta ya mutu aiki ta zaya ma aiki, bayuwa ku zabi shugabanku kuma ya mota kasa aiki.
Shi kuwa dan jarida mai zaman kanshi Alhaji Garba Usman na Ghana, gangara gangarar ganin gadagadar gaba gadin sabon shugaban Amurka, yana cewa a gaskiyar magana akwai wata damuwa.
Abin da aka yi daga Amerika yanzu da muke magana, Donald Trump shine shugaba mai jiran gado. Na'am, amma kamin ayi zabin gaskiya lokacin da ake yakin neman zabe ya nuna nashi manufofi, dalilan da yasa yake gani ya kamata zabe shi. Dai daga cikin dalilan ne shine wai akwai sadan rayuwa daga Amerika kuma tattalin arzikin su ta zo ƙasa, mai nuna cewa kaman bakin haure da ke shigowa cikin wannan ƙasa zai hana su waɗanda ke can kumar basu da takarda zai turo ƙeyansu ne zuwa gidajensu. To gaskiya inda ni na samu sabanin ra'ayi da shi Donald Trump kenan, shine cewa kaman bakin haure da ke can irin kuɗin da suke aikowa daga gida yana taimakon iyalin su kwarai da gaske, sannan kuma yana taimakon kasashen su sannan Afirka gaba ɗaya. To inda ni ban yi ra'ayi da shi Donald Trump ba, amma cin zaben da yayi gaskiya ba wai kaman ya bani mamaki bane, saboda akwai wasu sabubuwa ne da dama da mutanen Amerika suna son su bude bakin su yi magana amma ba su yi, amma shi ya fito yana magana, da ya magana kuma ya samu wayan bayan ra'ayin su wurin zaben da aka yi. Sai sabon zabe gaskiya ni bai bani mamaki ba, amma ko da kira ba shine na so a zaba ba.
Sai dai ita tsohuwar commissioner kuma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar ASN a tarayyar Nigeria, Hajiya Hafsat Muhammad Baba, baje buhun bayanin bajintar Kamala Harris ta yi saboda ta ce tana da jajircewa.
Gaskiya ni a matsayina na mace, Kamala ta yi rawar gani, kuma akalla ko ba komi ni naji daɗi cewa akalla an fara samun mace wadda ta yi mataimake shugaban ƙasa, abinda ba a taɓa samu ba a ƙasar Amurka. Ko da ta faɗi wannan zaben, wannan ba zai samu rauni a gwiwa ba. Ai an ce dan ka faɗi, in baka tashi ba shine faɗuwa, amma ka fadi ka tashi to ina tabbatar maka cewa nan gaba in Allah ya yarda a hankali za a kai wajen aida ba mu taba kaiwa ba to amma gashi yanzu mun kai saboda haka ni na tabbatar nan gaba ta riga ta ga haske kuma mata sun ga haske kuma za su ci gaba da fitowa su ci gaba da bada gudunmuwa akwai dalilai da yawa wanda kila ya kawo mata wannan rashin nasara amma na tabbatar su kansu ɗan jam'iyyar ta za su duba su gani menene ya kawo haka kuma kada ka manta fa tunda ake tarihin Amurka ina jin ita ce tafi samun mutane da suka bata gudunmuwa kuɗi har fiye da Trump din ma da yake to saboda haka wannan kaga alamun nasara ne domin idan ka fito mai taro mai sisi ai sai wanda ya damu da kai zai baka shekara hudu kaman walƙiyani Kamala za ta sake dawowa da magoya bayanta da kowa ta sake yin takara
shugaban gidan tarihi Nasir Dauna wato Arew House Dr. Shaibu Shehu Aliyu cewa yake sakamakon zaben Amurkan babu wani abun mamaki saboda ganin wasu alamomi tuntun da dadewa
wannan zaben kasar Amerika za a kalle shi ta fuska guda biyu abun mamaki yadda Donald Trump ya ci wannan zabe da ƙura mafi rinjaye fiye ma da ainihin zaben da aka zabe shi na 2016 a na fuska biyu kuma abin da bai baka mamaki ba wato duk mai nazari akan siyasa na kasar Amerika da kuma bibiya akan ainihin yadda abubuwa su guda kasar Amerika zai gane cewa zai wahalan gaske in Amerika su zabe kamar Harris ta zama shugaban su musamman tunda suka ki zaben ma Hillary Clinton ita matan tsohon shugaban kasa kuma ita cikakken baturiya a ce sun zo sun zabi mace wanda take da ruwa biyu mutane dai wasu suna da san cewa a'a kamar ita tana da farin jini tana da sauran kuruciya to amma mutane dai wasu sun kasa gane wato kasar Amerika kasa ce wanda har kwanan gobe akwai wannan kabilanci na launin fata wanda yana tasiri akan siyasa da kuma zabi a kasar Amerika sannan kuma na biyu abin da ya kamata mu gane cewa cin zaben yanzu Trump zabi a kasar Amerika karo na biyu a matsayin shugaban kasar Amerika na 47 zai bude sabon babi akan siyasa da kuma ainihin gudanarwa na kasar Amerika musamman abin da ya shafi a harkan kasashen waje da kuma dangantakar kasar waje da kuma abin da ya shafi ainihin yadda za fafado da ainihin kasar Amerika wanda yake ainihin shi ma barazanan dukushewa
game da maganar matsalar tsaro a Najeriya kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ne ya tsatsefe tsantsar tsarin tsame samun tsaro lokacin wani taron gwamnonin arewa
kusan ce sati biyu zuwa sati uku da suka wuce mun fuskanci matsaloli a hanyar Gusau zuwa Funtua ballantana ma wajejen tsafe dalili kuwa shine yanzu tunda an daina wannan kashe-kashen na garuruwa da kona su da makamantansu kuma ana daukan kyakkyawan mataki na kare rayukan mutane sai zamanto yanzu abinda suka yi shine su fito kan hanya su yi mutane kwantan bauna saboda sun samu akan cewa an yi shuke-shuke akan hanya su kan boye kawai su fito su fara harbe-harbe to wannan matsalan muna fama da ita amma kuma mun tashi haikan don mu tabbatar da cewa mun shawo kan wannan matsala kuma alhamdulillah yanzu dai zan ce cikin yan kwanakin nan ban tsammanin an tura wannan hanya ba suna yi mu ma muna yi na je Abuja mun zauna da ni da gwamnan Katsina da shi minista da ma shi NSA wato Alhaji Nuhu Rubadu mun tattauna matsalolin da muke fuskanta don mu tabbatar da cewa mun kare haƙƙin al'umma akan wannan hanya wanda mun tattauna kuma yayi alƙawari akan cewa insha Allah su ma za su tashi haƙƙin su tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma da dukiyarsu
iyaka batutun da za mu yi bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙarewa suke kullun kwanan duniya babu kakkautawa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 931 ne su yi sallamar sakin kudirin da suke ta faman kankamewa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulemumin Barman Jamhuriyar Nijar da Idris Abdallah Bakon Ghana sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu gazawa ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya